This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, yau Asabar din jiragen yakin Isra'ila sun kai hari birnin Rafah na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin. Ukraine ta ce har-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv a yau Asabar ya kashe mutane 7 ciki har da yara 3 tare da haddasa gobara. Daga nan kuma za a ji cewa jiya Juma'a kotun kolin Malaysia ta fitari da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke ƙarshen yan adawa. Tana mai cewa sun keta hurumin tarayya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakai da rage raɗaɗin hauhawar farashin kayan masarufi ga 'yan ƙasar.
A ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da wasu da gari a cikin bumbunansu da ke cikin wurare da yawa kasashen nan. Za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba 'yan Najeriya shi.
Sannan za ku ji yadda masu sharhi kan harkokin kwallon kafa ke kallon fafatawa wadda za a yi tsakanin ƙasar Afirka ta Kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wasan neman gurbi na uku a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Bayan nan muna tafa da shirin Adawo Lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a birnin Rafah na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabanin farmakin da ake sa ran za a kai ta ƙasa. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidan gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka kai hare-hare ta sama akan wasu gidaje a yankin Rafah. AP ta ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yara 10. Ofishin Netanyahu ya faɗi jiya Juma'a cewa an umarci sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a Rafah tare da lalata bataliyoyin Hamas da ya ce an tura wurin. Ba shi yiwa a cimma burin yakin kawar da Hamas ta hanyar barin bataliyoyin Hamas hudu a Rafah, inji Netanyahu a cikin wata sanarwa. Saboda haka a bayyane yake cewa tsananin yaki a Rafah na buƙatar fararen hula su ƙauracewa yankunan da ake gwabzawa. Ukraine ta ce hare-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, a yau Asabar ya kashe mutane akalla 7 ciki har da yara 3 tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Jiragen sama marasa matuki sun kai hari a yammacin Juma'a a kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inji jami'ai. Gwamnan yankin Ole Sinhob ya rubuta ta kafar Telegram cewa jiragen marasa matuka sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundumar Nashkes na birnin. Harin da jiragen saman Shahid na Iran da Iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara da ta yi sanadiyar lalata gidajen jama'a ƙalla 14. Masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na Susplin sun ga yadda wata gobara ta tashi a cikin birnin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kaɓo jirage marasa matuƙa 23 daga cikin 31 da rashi ta harba. Victor Tarshenko, babban jami'in soja a Veliki, wani gari da ke gabashin Kharkiv, ya shaida Sifline cewa jiragen marasa matuƙa sun lalata wani asibiti da gidan abinci. Jiya Juma'a jam'iyyar Imran Khan ta gabatar da abin da ta ce jawabin samun nasara ne na tsohon Firaministan Pakistan da aka ɗaure a ranar Juma'a ta yin amfani da muryar Khan da na'ura mai zurfin tunani. ina taya ku murna da nasarar ku a zaben 2024 ina da cikakken kwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a kuma yawan fitowar ku ya ba koma maki in ji muryar ta kan sakamakon na hukuma daga zaben na ranar Alhamis ya nuna cewa gungun ƴan takara masu alaka da ƴan adawar kan Pakistan Tehreek Insaf ko PTI sun dauki mafi yawan kujerun majalisar sakamakon da aka samu ya zo ne bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani ba kuma a daidai lokacin da ake zargin magudi don nuna goyen baya ga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya
to nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa ya ba da sanarwa akan za a fitar da tan 42,000 da kayayyakin abinci iri-iri daga rumbunan ajiyar abinci da kuma shinkafa tirela 2,000 daga 'yan kasuwa sai dai wasu 'yan Najeriya sun yi kira da gwamnati da ta baiwa mabukata ba waɗanda za su sayar da abincin ba daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruku Musa
Gwamnatin tarayya ta dauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona an ce musu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunan su dake cikin wurare da yawa kasashen nan za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba ƴan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saida dawa wato millers kenan suna da shinkafa da yawa a store din su mun yi magana da su za su fito da truck guda 2,000 wato metric ton 60,000 kenan a zo a saida ma ƴan Najeriya
ministan yada labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris bayan da committee da shugaban kasa ya kafa na ministoci da kusoshin gwamnati akan duba hanyoyin samar da abinci a Najeriya ya share kwanaki uku yana tattaunawa tare da tsara yadda za a ba da wannan tallafi ga ƴan Najeriya yana bayyana wa manema labaru sakamakon ayyukan kwamitin nasu bisa ga umarnin shugaba Bola Ahmed Tinubu. To amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata.
Tana da mahimmanci kwarai ana wadatar da manoma da taki da kayayyakin da za su sa su noma a cikin kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na
to sai dai domin kawar da matsalolin da akan samu gurin rarraba irin wannan tallafi ko abinci ga al'umma shugaban kungiyar na manoman Najeriya ya ce
gwamnati ta ba waɗanda suke da bukatar wannan dauki kar a ba mutanen da kuma za su maje su saida a yi kamar ba a yi ba kada kuma a ce sai mutum ƴan siyasa shi zai ba saboda duka ƴan Najeriya gwamnati ta ƴan duka ƴan Najeriya kada a kalli cewa sai in mai siyasa kaza ka ba saboda yawan yunwar ya addabi kowa dukkan Najeriya ya kamata a yi
abun tambaya shine kai kana ganin gwamnati kamata ta ba da wannan shinkafar ko abincin da za a fitar a kyauta ko kuwa a yanke farashin shi ta yadda mutane za su saya a rangwame
yawa a rangwame ne ai aka ba da kyauta ai shine za a samu matsala wato wurin raba shi ma banda za a rika yi inda za aka ajiye shi fasa wurin ma za a dauka tunda kyauta ne amma akwai dan kudin za a bada to za a dan samu dama kuma ita gwamnatin Najeriya ma ai tana da kudin za ta ba kowa abun nan kyauta ne
to amma wani hanzari zai ba gudu ba gwamnatin Najeriya ita ma tana da nata tanadin akan waɗanda ke wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma masu ɓoye abinci su ki fidda domin samun ƙazamar riba inda ministan yaɗa labarai na ƙasar Muhammad Idris yake bayyana irin matakan da za a ɗauka akan irin waɗannan mutanen
waɗanda kuma suke ɓoɓɓoye wannan kayan abincin ƴan kasuwa ke na su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsi irin wannan kai kuma ka je ka sai kayan abinci ka je ka ɓoye a cikin shagonka idan kuma aka ƙi to gwamnati kuma ta san su ta san duka irin wanda su to inda suke kuma idan Allah ya yarda akwai matakin da za a dauka
to halin da ake ciki da yanzu a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke fitowa da tsare-tsaren da za a rarraba wannan abincin gwamnatin har yanzu bata fito fili ta faɗa wa 'yan ƙasa shin za a ba da wannan abinci kyauta ne ga al'umma mabukata ko kuwa za a yi rangwamen farashin shi Umar Faruku Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
a gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton to nan gaba kadan za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Jiya Juma'a kotun kolin Malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jihar ke karkashin yan adawa. Tana mai cewa sun keta hurumin tarayya. Masu kishin Islam sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurgunta kotunan addinin musulunci a fadin kasar da ke da rinjayen musulmi. A hukuncin da aka yanke wanda alkalai takwas suka amince, kwamitin alkalan mai mutane tara na kotun tarayya ya soke wasu dokoki 16 da gwamnatin jihar Kelantan ta kafa. Waɗanda suka sanya hukunci suka kuma samu asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka haɗa da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin ƴan uwan juna da saka tattara jinsin da ba na mutum ba da lalata har ma da lalata wuraren ibada. Kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwan ba saboda dokokin tarayya na Malaysia ne ke da horimi. Daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar Gambo Cambodia da laifin tunzar jama'a tare da daure shi a wani gidan yari bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin Facebook. Lamarin da ya janyo cece kuce daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yayin da aka kama wasu ƴan adawa bayan nan. Nainak mai shekaru 46 mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona yana gudanar da wani shahararren shafin Facebook na Cambodia mai suna Imank. Ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya 425. Lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan Disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo Cambodia Daily ta fitar, inda ta bayyana ministan kwadago Heng Sua a matsayin wanda ya samu kyautar fili mai faɗin hekta 91. Nak ya hasashe a Facebook za iya amfani da filin ne don gina masana'antu ga jami'an ma'aikatar ta kwadago da koyar da sana'o'i. A cikin 'yan kwanaki masu zuwa, duka jami'an ma'aikatar kwadago da Prime Minister Han Manet sun fito fili sun musanta cewa ministan ya karɓi filin, kuma sun ce an yi nufin wani mutum ne mai suna iri ɗaya.
Sarki Hashim Gumal ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake buga a ƙasar Ivory Coast. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a buga wasan neman gurbi na uku a tsakanin ƙasar Afirka ta Kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ake ganin wasan zai yi zafi sosai. A hirar da ni da Abdulkarim Abdullahi Soho mai sharikan harkokin kwallon kafa a Najeriya na fara da tambayar sa ko ya yake kallon wannan fafatawa da za a yi.
To kusan ka iya cewa wasa ne da kasashe guda biyu da kusan kafin fara gasar ba wanda ya tsammanin kasancewarsa a wannan mataki da zai buga wannan wasa na uku. To amma sakamakon yadda kowannen su yi kokari fiye da yadda ake tunanin zai yi, gasu sun zo wannan mataki kuma za su buga irin wannan wasa. A sai dai idan ka kalli kungiyoyin kowa kaga misali a yadda ya to abin tambaya a nan shine a kasar Afirka ta Kudu shin suna ma da sauran kamar misali wani karsashi a tattare da su da za su iya tunkara ita da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wannan wasa. Sakamakon za ka ga wasanni guda biyu na dabke kusa da na ƙarshe da na kusa da na ƙarshe duka minti 120 suke buga, wanda sai ya kai bugun da kai sai mai tsan raga. Baya ga wannan kuma ga yanayin yadda suka buga wasa da Najeriya, a yanayin da za ka iya cewa suna ganin kamar duk sun yi abin da za su iya samun nasara. A ƙarshe nasarar ta tsallake su, Najeriya suka kai ga mataki na gaba wanda wannan ka iya masu saboda gajiya ce guda biyu ga ta jiki ga kuma gajiya ta rashin nasara da ka iya taɓa 'yan wasa idan hakan ta faru da su. To amma idan ka ɗauka za ka ga a tarihi ba su da tarihi a junansu, a misali haɗuwa ce kusan ta farko a ita wannan gasa ta nahiyar Afirka duk da sun haɗa wasannin sharar fage da sauransu a baya, amma wannan shine karo na farko. Sai dai kusan duk kamar yadda misali ake gani shine wurin da ita Afirka ta Kudu ya nuna wata ƙwarewa a wasan Najeriya na yanayin sauya salon wasan ma da yake buga a gaba ɗaya gasar, abinda kuma ake ganin ya karɓe shi ya buga wasan da ya mamaye wasa da ƙasar da take da 'yan wasan da ake ganin sun fi nasa amma duk da haka shi wani abu sai da ka kware wannan mai horarwa wanda tsohon zakara ne na ita wannan gasa da kasar kamar a shekarar 2017 ka iya yin tasiri matuƙa da gaske sai dai amma hasashe kusan yafi kallon ita jamhuriyar demokradiyyar Congo a matsayin kasar da za ta iya lashe wannan wasa saboda wani tarihi da kusan zaka iya cewa a wasannin ta kusan na biyu da ta buga irin wannan mataki ta zo wannan mataki 1998 da shekarar 2015 duka a ƙarshe ita take karkarewa a mataki na uku a wannan karon ma karo na uku ana saka ita jamhuriyar demokradiyyar Congo rai za ta iya yin wani abu kuma musamman mu ƙara da yanayin yadda ta to a gasar sai da ta tsallake rukuni ba ta samu nasarar wasa ba ta zo zagaye na biyu ta ƙara cinkarar kasar Masar ta wuce ba tare da yin nasara a minti 90 ba to idan ka lura za ka har ta fice a wannan zagaye na kusa da na ƙarshe minti 90 sau ɗaya ta nasara a wannan mintuna shine wasan ta na dab da na kusa da na ƙarshe da ta buga da ita kasar Gini kenan
to yanzu kana ganin kenan ƙarfi kamar ya zo ɗaya kenan
sai ƙarfi ya zo ɗaya amma kusan kamar gogewa da saba ya nasara a wannan mataki ka iya ba ita jamhuriyar demokradiyyar Congo damar kasancewa ta uku a gasar
to amma yaya ka kalli gaba ɗaya gasar tunda aka fara har zuwa wannan mataki da aka kawo ne yanzu me ya bambanta ta da sauran gasannin da aka yi a baya
na'am akwai wani abu guda ɗaya da zaka ɗauka wanda shine dabaru da aka sabunta a yadda aka tunkari gasar ta bana musamman dabaru na wasa da kasashe da dama za ga sun fito da salo musamman salo na idan ban da karfin da ake tunani zan tare sannan kuma yin abin da ake cewa counter attacking wannan dabarun sun yi tasiri sakamakon kungiyoyin duk da suka zo karshen gasar idan ka kalle su za ga kungiyoyi ne da a wasannin da suka buga daban-daban babu wasan da suka fi abokin wasan su mallakar kwallo abinda yake cewa ball possession a turanci za ga amma haka suke tsallakewa duk da an fi su mallakar kwallo sannan akwai wani abu da kuma ya kara a kayatar a gasar shine a yanayin yadda idan ka koma gasar da ta gabata shekarar 2021 a kasar Kamaru kasashe takwas da suka zo mataki na dab da na kusa da na ƙarshe wata fita final ko kasa ɗaya ba ta sake dawowa wannan lokacin ba sababbin kasashe ne suka sake dawowa wanda a wancan lokacin duka aka cire su a farkon gasar to wannan ya nuna an samu sauyi na kasashe sakamakon irin sauyi na yanayin kwallon da aka buga a gasar kuma wannan ci gaba ne kwarai da gaske
mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a Najeriya Abdulkarim Abdullahi Soho kenan a hirar da ni da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin zai je kai tsaye ne ga tattaunawa da muka yi da Muhammad Hashim Sidi Madani mataimakin shirya ayyuka na hukumar Road Safety a jihar Arewa maso yammacin Ghana wanda yake mana bayani akan abubuwa da hukumar ta Road Safety ta gano cewa su ne suka haddasa hatsara a Ghana da kuma matakan da hukumar take ɗauka kan kiyaye hatsara a ƙasar Sidi Madani ya ce gudu fiye da kima da rashin kula da alamomin hanya su ne abubuwan da aka gano sun haddasa hatsara ababen hawa a shekarar 2020 uku ga kuma ci gaban tattaunawar
na biyu shaye-shaye yana ciki ba shaye-shaye na kwaya ko wani abu ba what energy drink da kansa da muke yawan sha
irin wannan abubuwan sha mai ƙara kuzari kenan
energy drink sai ka ga mutum ya gaji sai ya ce tun da na zo na iske mustari a kasha ya kamata doke in kuma alhali tuki da kana yi ya kamata ka samu lokaci da hutu idan kana tuki a kan hanya wai duk da za ka yi tuki da zai fi awa biyar ya kamata ka samu wani wurin da za ka samu wai mandatory stop sai sa idan mun duba za mu cewa fita ku bashi zuwa Ankara za ka zan wani wuri wai ya kamata ka ce ka saya ba sayawa na cin abinci kawai ba ne sayawa ne kai da kanka bai tuki ka samu hutu saboda in ka koma ka zabta ka yi ka samu kuzari na kanka wanda Allah ya bata ba na rashin wani abu ba ka samu hutu idan ka zo ka zabta ka ga ka samu shi kenan za ka ci gaba da tafiya idan ka fita nan zaka je can bisa idan ka kai kintambo wai akwai mandatory rest stop ka saya wai ba su suke tuki ba idan ka sauka kada walwale ka sauka kan cikin da kansa ya gaci
haka
idan ka bi tuki idan ka yi tuki fiye da awa biyu ya kamata ka raba tuki biyu ka yi tuki awa biyu da rabi ka samu wuri ka saya ka huta sai ka ci gaba da tafiya wannan yana gwada kasan aikin ka ka san yadda kake tafiya da aikin ka kuma idan kana tuki kaka bari passengers ka su dura baka kai abin da za ka yi to sai hadari na faruwa da dama idan mun yi bincike za mu ga cewa shi bai tuki bai da matsala amma wani daya daga cikin passengers su ne wayanda suka dabe shi har hadari ya faru in ma za ka ji cewa bi da son sauri ne zan je in komo ya kamata driver ka taka kai kaza kai kaza ka gani wannan duka yana fidda hankali ka kai bai tuki a kai sa kana tuki ka san ka ban wannan aikin da kake ofishin ka kenan kana ciki ka san irin tafiyar da za ka yi ka kai wani wuri muna cewa so da yawa ana cewa wai hanya rashin kyawun hanya yana kawo hatsari amma ni na gani da rashin kyawun hanya bai kawo hatsari sam domin idan mun duba inda ayyuka hanyar mu ba su da kyau ba ta jin cewa an samu hatsari ba domin driver in yana tafiya sannu a hankali domin ya san hanyar bai da kyau amma inda hanya ke kwance an gara titi an kammala an yi komi an zuba yana kwance sai ka ga ya ce ai hanyar na kwance kuma ba lori gaba na bari ta to takawa sai ka ga ka kai wani wuri gaba ya fi baka bai kai sabani ba dan ba ya fito maka kai ka ce kan buge dabba kaudewa shi stiya ya nan ku shishe ka fada ba daji to dewa zaka ga basi yawancin hasari da suka faru dewa sabobbin hanyar suna idan mun kasa kaman bani mita dari za mu ga cewa 80% wuri percentage kaman 80 kan hanyukan da ke da kyau ne asalin ke faruwa domin mu ba muna ga dai hanyar ta kwanci shi sa bari mu taka takawa sai ka ga ba ma kai ka ji rauni ba ka je wani yaro na wasa wani wuri sa gefe lori ka yi kanya dai ko ya kauce da zai ya buge shi wurin wasan shi a yi rashin rai wuri sista shaye-shaye yawan tufi ko kuwa speedin da ke ketare iyaka na biyu sa'an kuma overtaking wrongful overtaking
wato satan hannu kenan
a kan long da gana idan ka duba road markings akwai wani wuri za ka gan cewa bai shi markings nan da aka ji kan hanyar da shi wannan a fari-fari da ake yi kan hanya don mu gane za ka gan cewa na tsakiya ka kai wani wuri an gungunta shi yana ya tafi an yanka a kuma fara a tafi a yanki kuma za ka kai wani wuri kuma an yi shi dogo ba rabuwa ta kari duk inda za ka kai kai mai tuki wanda za ka gan cewa an yi shi dogo ba rabuwa ta kari kasancewa wuri da ba sati hanya babu overtaking wuri na tsakiya idan ya tafi dogo babu rabuwa a tsakanin shi to wuri da ba overtaking kuma overtaking kai matsayin ka na driver ka san cewa kan tudu ba overtaking kan kai ba overtaking to because domin so da yawa overtaking da disobey ke yi wanda ke dabo sanadiyar samu su kasance a cikin hatsari za ka ga overtaking da kan kef ne
wato kan kwana ne aka yi shi
kwana ke zan ya je kan kwana ko kuwa ana hawan tudu kai kana hawan tudu ba ka gari gaban ka ko lori na zuwa ko baya ba ka gari sai sa kana hawa sai ka ga ka ci karo da matsala ke nan ko kuwa kana gangarowa ya za ka yi kai overtaking dole da shi wanda ya hawo shi wanda ke zuwa ya hawo da zai gangaro kai kuma kana hawa kuma hawa gudu kana gan sau ka ga da shi yasa wurin nan duka ya kamata mu mai da hankali a kai yaso yan gina tuki mu samu sarakin da kwanciyar hankali a cikin ayyukan mu gaba da yadda.
To bari mu duba a wannan shekarar 2024, menene manyan ayyuka da hukumar Rosafi ta kasar Gada ta sa a gaba, musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zabe, za a samu yawan zirga-zirgan ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na kasar nan?
Gaskiya ne, ina daga cikin ababen da musamman da muka dauki za mu yi aiki da shi. Na farko, muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta wato kamar shekara uku ke da mun fara ta shekara 2021, wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adura ko asarin da ke faruwa duka gaba daya. Idan mun duba shekara 2021 da shekara 2022 mun samu ragowa, da yadda kuma muka yi na shekara 2022 da na uku mun samu ragowa. Ina fatan kuma cikin wannan shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ba ka samu hatsari, wanda takan mu ke zanto a ban da yake ba shi ne ake tafiya da shi ko ba shi ake aiki da shi babu iya. Muna da roƙo Allah, Allah ya kare mu duka gaba da yan buto. A shi wannan flagship program mun masa suna wai Stay Alive. Stay Alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan, ko kuwa ka sauka lafiya,
ka kasance a raye. Na'am,
a raye, ka kasance a raye. To wannan Stay Alive program, yadda kuka saba kowane lokaci muna fita kashoshi, muna yi ba drivers kashi, muna yi ba passengers da siya, yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota.
To madalla, bari mu dakatar da wannan tattaunawar mu ci gaba da ita mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani na hukumar Rosafi a Ghana, da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makere ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaice, yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hadi a birnin Rafa na Gaza, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabanin farmaki da ake sa ran za a kai ta kasa. Kamfanin lanci labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidan gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka hare-hare ta sama kan wasu gidaje a yankin Rafa. AP ta ce waɗanda suka mutu sun hada da ƙananan yara 10. Ukraine ta ce hare-haren jiragen saman Rasha da aka yi kan birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, a yau Asabar ya kashe mutane akalla 7, ciki har da yara 3, tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na farar hula. Jiragen sama marasa matuƙa sun kai hari a yammacin jiya Juma'a a kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, inji jami'ai. Jiya Juma'a jam'iyyar Imran Khan ta gabatar da wani abin da tace jawabin samun nasara ne na tsohon Firaministan Pakistan da aka daure ranar Juma'a da yin amfani da muryar Khan ta da na'ura mai zurfin tunani. Ina taya ku murna da nasarar ku a zaben 2024, ina da cikakken kwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafizu Abdullahi nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.